بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذا متاشي درسين أريد 42 أجتن كراكم نا رياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه. يو ذاني درسي نريد 42 yau hudu ga watan al-Muharram hijira ta 1448 wadda ta yi daidai da 19 ga watan 6 shekara ta 2026 ta miladiya. Yau za mu tashi kitabu iyadatil marid, babun zuwa duba mara lafiya, wa tashyi'il mayyit, da kuma ragawan da kuma rakiya ga gawar da gawar wanda ya mutu, wasalati alaihi, da yi masa sallah wanda ya mutu a yi masa sallah, wa huduri dafnihi, da halartar binne shi, wal mukfi inda qabrihi ba'da dafnihi, da kuma adakata a gefen kabarinsa yayin da aka binne shi. Masail duk wannan masail din a cikin wannan babuka zai kawo su, shi sai ya kira abin din littafi kitabu iyadatul marid. Abubuwa na farko, iyadatul marid, duba mara lafiya, duyin dubiya ga mara lafiya. Na biyu, tashyi'ul mayyit, wanda ya rasu a raka shi, wato a ɗauko shi daga inda ya rasu a zo da shi gida don a yi masa wanka, wassalati alaihi, da yi masa sallah, wa huduri dafnihi, da kuma a je a halarci jana'izarsa, binne shi, wal mukfi inda qabrihi, na biyar kuma a tsaya akan kabar, ba daga an binne shi a watse ba, a tsaya bayan an binne shi a bakin kabarin domin a yi masa addu'a, domin kuma a ɗebe masa kewa. To bai kawo wata aya ta alqur'ani ba, sai ya shiga ra'asan zuwa ga hadisai. Wannan hadisan, wannan babin yana da alaka da kitabul adab, littafin ladubba, domin ladubban musulmi kenan, haka ake so musulmi ya rayu a cikin al'umma, don addinin musulunci kamar yadda ya tsara mana alakarmu da Allah, haka ya tsara mana alakarmu tsakaninmu da juna, haka ake gina zamantakewar al'umma. Zamantakewar al'umma ya zamanto kana tare da mutum lokacin daɗi da lokacin rashin daɗi, lokacin rashin daɗi lokacin da ba shi da lafiya, to a lokacin yana a lokacin karkace ba za ka zirke shi ba, ba ruwanka da shi, wataƙila ma rashin lafiyar ba na tashi ba ne, ta huta da alaƙa da shi, sai dama ba alaƙa ce ta Allah ba. To amma za ka yi, saboda akwai abubuwa na masalih da yawa da suke tare da shi, kamar yadda za mu gani. Ya ce hadisai an al-Bara ibn Azib, daga al-Bara ibn Azib, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabi, baban sa ma sahabi ne, qal, yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu, bi iyadatil marid, da zuwa duba mara lafiya, wa tiba'il janaza, da kuma bin gawa idan ta mutu, a raka gawa zuwa kabarinta, wa tashmitil atif, da gayar da wanda ya atishawa, wato wanda ya atishawa ya ce alhamdulillah, a ce masa yarhamukallah, shi ne tashmit, mun yi shi babi guda go, wa ibrarul muqsim, da kuma wato nagartar da rantsuwar wanda ya rantsuwa, wato wanda ya maka magiya a kan abu kai masa, shi ne ibrarul muqsim, wa nasrul mazlum, da taimakon wanda aka zalunta, wa ijabati da'i, da amsa kiran da ake maka na gayyatar cin abinci, wa ifsha'i salam, da yaɗa sallama. Muttafaqun alayhi. Waɗannan abubuwa guda biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su. Wannan ɓangare ne na hadisi, ɗaya ɓangaren na hadisin, wa nahana an sab'in, kuma ya hana mu abubuwa guda bakwai, wato ya umarce mu da abubuwa guda, waɗannan guda bakwai ne. Yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in, zamu zo su wajen kitab, waɗansu su mun zo su wajen kitabul libas, shine anil qisti wal sadr anil dibaj wal qisti wal sadr wa hatim al dhahab wa mithrat al wa mithrat al dhahab afwan wa mithrat al harir yana da alaka da al libas to nan abubuwa guda bakwai wanda yake da alaka da wannan shine iyadatul mabi duba mara lafiya a cikin zuwa dubiyan mara lafiya akwai maslaha akwai fa'ida mai yawa ga shi wanda yake zuwa shi wanda yake zuwa zai yi izina da ni'imar Allah da Allah ya yi masa kaga mara lafiya abinda ya fi karfinsa abinda shi da ya fi karfinsa da yake da lafiya yanzu ya fi karfinsa kaga sai an dauke shi wataƙila in zai je bandaki sai an kai shi bandaki wataƙila sai an yi masa tsarki wataƙila sai an yi masa wanka ka je ka gan shi da gashi yanda yake yayin da yake da lafiya yanzu ka zo ka ga ya kife to kai ma ka san cewa Allah zai iya maka haka to sai ka kaddara ni'imar Allah ka gode ma ni'imar Allah da ya baka dan ba za ka san ni'imar lafiya ba sai ka ga mararta tunda ita lafiya ba sai ta ake ba inda za ka je a biya a sai mata saboda haka wannan fa'ida ce wanda baya ziyarar marasa lafiya zuciyarsa sai take kashe dan baya ganin abinda zai izina da shi cewa shi ma irin wannan zai iya samun sa wanda wannan zakan iya sa shi ya dan saurara waɗansu abubuwa da yake yi marasa kyau to sannan a cikin ziyarar mara lafiya akwai wato a kwantar da hankalin mara lafiya zai ji daɗi a je a ziyarce shi saboda shi yanzu ba zai iya zuwa ya shiga cikin harkoki yana so ya zaga yana so ya tashi ya fita amma ba zai iya ba zaman asibiti zaman gidan rashin lafiya kamar zaman kurkuku ne sai wanda ya yi shi zai ji zaman saboda haka shi kansa ya samu mutane suna ziyartarsa abin zai ɗebe masa kewa musamman irin asibitocin da ba na ƙasarmu ba wanda ake tsanantawa in ka kwanta a asibiti irin asibitin ƙasar Saudiya da ake tsanantawa wajen ziyara Allah Allah kake lokacin ziyarar nan yayi na yi kwana 20 da wajen 8 lokacin da na kare a asibiti a Madina ana ziyara karfe 3 zuwa karfe 4 sannan ai ziyara karfe 6 karfe 7 zuwa karfe 9 in gari ya waye Allah Allah nake karfe 3 nan tai saboda a zo a kawo min ziyara na ga mutanen waje tunda ba inda zaka je in suka tafi Allah Allah ake yi dare yayi dan a sake zuwa to haka akwai fa'ida ta wannan nahiya sannan akwai fa'idar zaka yi masa addu'a shi mara lafiyar in ka je zaka yi masa addu'a kamar yadda zamu gani akwai babi da zai kulla abinda mutum zai yi addu'a da shi ga mara lafiya in ya je wajensa sannan yan uwansa za su ji daɗi idan ka je ka ziyarce shi su ga kan cewa ka kula da ɗan uwansu to duk waɗannan yana daga cikin abin da yake ƙarfafa alaƙar soyayya a cikin al'umma da kyakkyawan zamantakewa to irin waɗannan abubuwa su musulunci ya koya mana yanzu a wani karatu ne za ka je ka ji irin waɗannan ladubban yanzu ko yara da suke karanta social studies ana karantar da su iyadatul marid a social studies akwai iyadatul akwai gai a zuwa a gaida mara lafiya akwai bin jana'iza a social studies duk babu wannan saboda haka wannan gibi ne a cikin rayuwa amma wataƙila akwai aure ko da irin al'adun da ake yi na aure da a koya a social studies za a yi da yake wannan farin ciki ne to ita ko rayuwa ba haka take ba kullum farin ciki akwai bakin ciki to ba wai kawai ka san farin ciki ba dan ka je kai ma wanda yake cikin farin ciki murna a wanda yake cikin halin bakin ciki kuma ka je ka jajanta mata na'am to ittiba'ul janaza wannan mun yi shi ya gabata na batun raka gawa sannan akwai tashmitul atif a shi ma wannan ya gabata gare mu ko a wanda ya atishawa in yace alhamdulillah a gaishe shi shi kuma an gaishe shi an ce masa yarhamukallah yace yahdikumullah wa yuslihu balakum don gani yana daga cikin abin da zai sa ambaton Allah koyaushe a cikin harshen mu hatta a cikin abubuwa waɗanda suke ba ba sai a masallaci ba cikin zamantakewa alaƙar juna ya zamanto harshen ambaton Allah yana kan harshen mu sannan ibrarul muqsim shine wanda yayi maka magiya to ka biya masa buƙatarsa ka amsa masa in yace dan Allah kai min kaza to kai masa idan ka san ba za ka yi masa ba to ka ce la tuqsim kada ka hada ni da Allah kada ka yi min magiya cewa kada ka hada ni da Allah ba wai ba bakin Allah bane wannan suna ganin in ka ce a'a kada ka yi min magiya kada ka hada ni da Allah kamar wai kin Allah kai a'a don saboda idan yayi kai kuma kana da nauyin cewa sai ka biya masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran sayyidina Abubakar a wani mutum ya zo ya biya faɗi mafarki da yayi sai sayyidina Abubakar ya ce ya rasulullah ba ni izini ne fassara domin sayyidina Abubakar tun kafin musulunci ya iya fassara mafarki sai ce ba ni izini ne fassara mafarkin sai ya ce ka fassara sai ya fassara mafarkin sai ya ce kai daidai a wani bangaren kuma ka kuskure wani bangaren sai ce ya rasulullah ina hada ka da Allah wato ina yi maka rantsuwa ina hada ka da Allah ina yi maka magiya ka gaya mun menene daidan menene kuskura yace kada kai magiya kuma bazan gaya maka ba saboda maslaha wannan yana tunda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ya ji saboda akwai maslaha a cikin rashin gaya maka din sai ta bai fada ba amma kaga sai yace masa kada kai magiya kuma bazan gaya maka ba amma in ba haka ba idan mutum ya hada ka da Allah to kai masa wannan haƙƙi ne umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu masu kekashewar zuciya na cewa dan Allah kai min kaza ka kwana kana dan Allah ko wannan ba za ce ka kwana kana yin magiya ba zan yi ba a to karka ya kace kace kada kai min magiya domin ba zan yi ba ita ke masa kada yayi amma in dai ba haka ba in yayi maka musamman abu ne wanda yake a cikin ikon ka zaka yi to lallai ka wato lallai ka biya masa kai masa abin da ya nema akwai kuma nasrul mazlum kai makama wanda aka cuta wanda aka zalunce shi an zalunci mutum kana da ikon ka taimake shi to ka je ka taimake shi an kwace masa marayu ne aka kwace musu dukiyarsu kai kuma kana da iko lauya ne kai zaka iya shigar da kara ka taimaka musu to kai wannan karka karɓi ko kwabo ma ko kuma kana da fuskar alfarma da zaka wuce gaba ka je a wani wanda fanshansa daga ratutansa ya makale ayin sayidu fansho daga ratuti ya makale ya biyabi an kuma wani ne kawai ya danna fayil din ya boye kaga shi mazlum ne ko to ka taimake shi sai ka je ka kai ka ce ga inda ake aka hana shi domin haƙƙinsa ya fito musamman kana da alfarma a wajen wannan to wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa'idar wannan shine sanadiya ne na saukar rahama a cikin al'umma saboda taimaka ma wanda aka zalunta nau'i ne na nuna jin kai gare shi to shi kuma Allah al'adarsa idan aka nuna jin kai ga bayin Allah to shi kuma sai ya saukar da jin kansa to sannan ijabatu da'i ka amsa gayyata shi ma wannan mun yi shi a cikin babukan da suka gabata idan aka kira ka cin abinci sawa'un na aure ko kuma aka yi maka abinci mutum ya yi sabon gida ya gayyace ka da Allah na dan shirya dan abinci a zo to ka je saboda cikin yin haka akwai kaskan da kai ga kanka akwai tawalu sannan akwai nuna girma da darajtawa ga wanda ya gayyace ka kin yi kuma yana sanya shi ya ji kan cewar baka kyauta masa ba kuma yana sanya shi ya rinka ganin ka da girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyatar cin abinci ko da naman kofato aka yi romo kun san dai kofato akuya a kwakule dan wannan naman dake tsakanin kofatan a sanya ruwa a bararraka a yi romo a sa gurasa a gayyace shi sai ya amsa sai ya karba kira ba sai an yanka ba a ce an yanka akuya ko kuma an yanka kaji malam ba sai da wannan ba saboda haka in aka gayyaci mutum ya amsa kiran yana daga cikin tawalu'u ga mai amsa kiran yana kuma daga cikin girmamawa ga wanda ya yi gayyar sannan ifsha'us salam ya da sallama shi ma kamar yadda muka karanta a babukan da suka wuce sanadiya ne sababi ne na sanya soyayya a tsakanin mutane domin shi ya da sallama yana nuna rashin girman kai kamar yadda rashin sallama yana nuna girman kai za ka ji mutane suna cewa da Allah rabu da shi abinda zai zo ko sallama baya mana motarsa ta yana bukatar turi yana bukatar a tura don ta tashi yanzu abin ya yi sauki mutane an daina shiga akwala ba kamar da ba da kusan kullum a layin sai kaga yan tube sai kaga da Allah malam kusan ku taimaka mana yanzu abin ya yi sauki an samu wadata amma da ba wuya kusan kullum sai kaga turi ko ba ga malamin to wani idan aka yi idan irin wannan ta faru in ba ruwansa da mutane ta ce da Allah ku kyale shi abinda ko sallama bayan mutane yin yake wucewa ko daga kansa ya kalli mutane ma ba ruwansa to wannan kaga yana sanya mutane su rinka ganin ka da girman kuma shi kai da girman kai kuma shi kansa ne haka din girman kai ne yake sanya shi haka saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi dan ai maganin wannan wannan hadisi muttafaqun alaihi Buhari da Muslim suka rawaito shi الحديث الخامس والتسعين بعد الثمانمائة حديث نتري تكوز دشفين دبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي حق المسلم على المسلم خمس حق المسلمي أكن مسلمي أم أنسى أبو قداب يرني رد السلام يا أمس سلمة وعيادة المريض ya ziyarci mara lafiya ya je duba mara lafiya wa tiba'ul janaiz da raka gawa raka janaiza wa ijabatu da'wa da amsa gayyatar cin abinci wa tashmitil atif da gaisar da wanda yayi atishawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su haqqi bi ma'ana mutum ana neman sa yayi to waɗannan abubuwa wajibai waɗannan abubuwa wato wajibai ne idan aka yi maka sallama wajibi ne ka amsa baka da haƙƙin in an ce maka assalamu alaikum ka ce to ko yawa ko sannu a'a dole ka amsa sallamar ka ce wa alaikumus salam wannan haƙƙi ne wajibi ne don haka mun karanta ai cewa wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaishe ku da gaisuwa to ku amsa da wadda tafi ko ku amsa wannan gaisuwa saboda haka wannan wajibi ne iyadatul marid kai zuwa duba mara lafiya wannan wajibi ne a jumlatan ya zama to kana yin haka amma ba wai yana nufin kan cewa duk wanda ya yi rashin lafiya sai ka ziyarce shi ba a'a a cikin rayuwarka dai ya zama to kana yana daga cikin haƙƙi wajibi da Allah ya dora maka cewa ka ziyarci mara lafiya ka je duba mara lafiya to wannan ba ai ana nufin kan cewar a je a shirya tsari wanda za a ce duk rana asabar alal misali za a je asibiti duban marasa lafiya ba wai haka ake nufi ba a'a wanda kake hulɗa da shi in rashin lafiya ya same shi to haƙƙinsa a kanka saboda alaƙar ƴan uwantakan musulunci ka je ka duba shi wannan wajibi ne shi yasa Imam al-Bukhari ya kulla babu wujubi iyadati al-marid yace babu wajibcin zuwa duba mara lafiya na'am a babu iyakan cewa babu wani iyakan cewa da aka ce gashi alal misali kullun amma hadisin da aka ce amma abinda waɗansu malamai suke cewa ziyarar mara lafiya ya zamanto ko da safe ko da yamma duk babu wani asali ga wannan babu wani kaidi daidai gurgudu kuma rashin ziyarar mara lafiya din ka yi shi ba yanda zai zamanto cewar akwai tsangwama da matsawa ga mara lafiyar ko ƴan uwansa sun san waɗansu marasa lafiyar waɗansu mutanen masu ziyara idan mara lafiya ya kwanta a asibiti sai a mayar da asibitin ya zamanto wani dandali musamman in mutum ne na mutane saboda haka sai ya zamanto cewar mutane in suka je suna zaune ba za su bar wajen ba na'am a sa tabar ma a zo ai ta hira shi mara lafiyar watakila yana cikin wani hali ko addu'a ma watakila ba za su yi masa ba amma su zauna tare da 'yan uwan ai ta hira musamman in ya zamanto abu ne na ganin ido in wani daga cikin 'yan uwan mara lafiyar wani babban mutum ne kamar wani babban mutum ne wanda daga cikin 'yan uwansa ko 'ya'yansa ko iyayensa ba lafiya shikenan sai a je a mayar da majalisi a nan a je a can za a yi ne dan ya zamanto ya juya ya ga kan cewa a wane yazo ban ga wane ba saboda haka kowa dan ganin ido haka za a je an manta da kan cewa asali abin ibada ne Allah ake yi ma to a cikin irin wannan in ya zamanto a cikin zuwa dubiyan akwai wato abinda zai kai zai bari ya zuwa ga munkari a je a zauna a yi ta hira ana cin naman mutane maimakon a nemi abinda za a yi tawassuli da shi na addu'a da kyakkyawan na addu'a da za a haɗu a yi da kuma abubuwa na ɗa'ar Allah na jin tsoron Allah wanda za a yi tawassuli da shi don ya samu lafiya sai a musanya wannan da munkari to a cikin irin wannan sai ziyarar ta zamanto laifi ne ma a cikinta ba lada ba ya taɗin ma wato ba a so a tsawaita in an je ziyara abinda ake so a yi gwargwadon yanda zai zamanto an yi maƙasudin ziyarar an nuna jin ƙai da tausayawa an yi addu'a an ƙyale mara lafiya domin ya samu hutu wani lokaci ka gamu yanda ma muke yi ka ga jami'an asibitin sai sun zo suna kuka cewa ku kyale mu duba mara lafiya wani lokaci a zo ma a duba shi sai a ga ɗakin a cike nasu in suka zo ma su rasa yadda za su ba za su samu dama su yi aikinsu ba to duk wani yana daga cikin irin abubuwa na munkarat da muke yi kuma wannan mummunan al'ada ce da wajibi ne mu gyara ba irin tarbiyyar musulunci ba ce mun mai da shi wata irin al'ada kuma an gina ta ne ba a kan cewar ziyarar duba mara lafiya ibada ne an gina ta ne a kan cewa wani abu ne na biki na abin nan ganin ido a ga kan cewa kai ma ka yi ya zama riya shi ne an fitar da shi daga babinsa na ibada na'am za mu zo babin insha Allah na'am na'am shi waliyinsa ne majibincin lamarin shi ne zai dimci lamarin su dalai shi mana har kawai daga jirka sai ka ce mutum ya wasiya ai ba lokacin da za ka gaya masa irin wannan bane in yana da lafiya ka ce masa ya wasiya amma yana kwance yana fatan kan cewar ya tashi kai kuma ka je ka ce masa to ka yi wasiya kai malam Yusuf lallai ba ka da abin da har ma ka ji mutumin na gago ba lokacin bane babu hikima a cikin wannan ba hikima a lokacin ka zo kana ce masa to yaya ba shi nawa ake bin ka, ya kamata a rubuta, ya kamata a yi wasiya, ko rai ka ya amma dai zai ce o kana fada ko rai ka ya halinsa, yake to ta Allah ba taka ba. Na'am. Itiba'ul janaiz da ijabatul da'awa da tashmitul aqis zimmin yisu. Wa anhu daga Abu Hurairah dai qal, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaqulu yawmal qiyama, ranar alqiyama Allah zai ce ya ibn Adam, ya kai dan Adam, maritu falam ta'udni, nayi rashin lafiya baka zo ka duba ni ba, inji Allah. Allah yace ya kai dan Adam, nayi rashin lafiya baka zo ka duba ni ba. Qal, sai dan Adam yace ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, yace zan kawo duba ka alhali kane ubangijin talikai. Qal ama alimta anna abdi fulanan marid falam ta'udhu, baka san cewa bawa na wani yayi rashin lafiya ba, kuma baka je ka je ka duba shi ba. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani inda, baka san cewar da ka je ka duba shi da zaka same ni a wajen sa. Ya ibn Adam istata'amtuka falam tut'imni, ya dan Adam na nemi ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba. Qal sai yace ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, ya zan ciyar da kai gashi kai ne ubangijin talikai. Qala ama alimta annaka istata'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, baka sani ba cewa bawa na wani ya nemi ka bashi abinci baka bashi abinci ba. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta zalika indi, baka san cewa da ka bashi abinci ba da zaka samu wannan abincin a wajena. Ya ibn Adam, ya kai dan Adam, istasqaituka falam tasqini, na nemi ka bani ruwa ka shayar da ni ruwa baka shayar da ni ruwa ba. Qala ya rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin, ya ubangijina yaya zan shayar da kai ruwa alhali kai ne ubangijin talikai. Qala istasqaka abdi fulan falam tasqihi, bawa na wani ya nemi ka shayar da shi ruwa baka bashi ruwa ya sha ba. Amma alimta annaka law saqaitahu lawajadta zalika indi, baka san cewa da ka shayar da shi da ka sami wannan a waje na da ka samu wannan a waje na ba. Wannan hadisi rawahu Muslim. To wannan hadisin ya zo ne ta babin mushakala, zahirinsa ba shi ne abinda ake nufi ba kamar yadda fassarar ta zo, domin Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka daga rashin lafiya, don rashin lafiya tawaya ce. Ko rashin lafiya tawaya ce shi ko Allah subhanallahi amma yasifun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sarki ya tabbata ga Allah ga abinda suke sifantawa ga Allah na kasu. Allah baya rashin lafiya, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, bacci baya kama shi wala gangadi, to da haka baya rashin lafiya. Amma abinda ake nufi Allah ya fassara shi a cikin hadisi, fassara ta zo a cikin hadisin, shine rashin lafiyar bawa. In bawa yayi rashin lafiya, wato a kulawar da Allah yake so a yi da shi kamar kulawar da yake so a yi da shi kansa ne Allah, saboda matsayin bawan a wajen Allah. Bawan ya samu matsayi a wajen Allah yanda Allah ya zamanto cewar duk wani abu nasa na Allah ne, saboda ka hatta halin da ya shiga na tsanani, to Allah maɗaukakin sarki yana tare da shi a cikin wannan hali. Shi yasa sai ya ce da ka zo ka duba shi a lokacin rashin lafiyar da za ka same ni a wajensa, domin Allah baya rabuwa da shi. Bawan Allah wanda yake nagari, Allah yana tare da shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa, innani ma'akuma asma'u wa ara, ina tare da ku, ina ji ina gani. Kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na sayyidina Abu Bakar, yayin da mushrikai suka duba ta karkashin kafarsu suka zo bakin kogo, ya ce ya Rasulullah, da waɗayansu zai sunkuya ya duba karkashin kafarsa zai gamu, ya ce ya Abu Bakar, menene zaton ka da mutum biyu da Allah ne na ukunsu? idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, yayin da yake ce ma abokinsa kada kai bakin ciki, Allah na tare da mu. To Allah yana tare da bayinsa salihai, inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah da kuma waɗanda suke kyautatawa wajen mu'amalar su da Allah. To dan haka idan wanda Allah yake tare da shi in yi rashin lafiya, in yi rashin lafiya, to Allah yana tare da shi a halin rashin lafiyar nan. Idan ka je ka yi masa dubiya, to zaka samu Allah tare da shi, bi ma'ana zaka samu yardar Allah jalla wa ala, wato zaka samu Allah yana tare da shi, bi ma'ana Allah zai maka fatayya kamar ka je wajen Allah ne. To wannan kun ga abu ne na kwadaitarwa akan ziyarar mara lafiya, akan ziyarar mara lafiya, musamman in ya zamanto mutumin Allah ne, ni yanzu sai ka ga ziyarar mara lafiyar da yake ta ganin ido ake yi, sai in ya zamanto yanzu kamar a ce wani na wani daga cikin jagororin al'umma, wani gwamna ko mai ci ko mara ci, wani nasa bai da lafiya, ta ga yadda asibiti zai cika, ana shiga ana fita har sai mutane sun koka an damu da an matsa ma mara lafiyan nan namu. Amma wanda yake bawan Allah sirfan, wanda yake na Allah ne, wanda Allah wanda cikin masu makamin ihsani wajen alaƙar su da Allah, ya rashin lafiyar ba ma wanda ma zai je ya ziyarce shi, ba a san ma ya yi rashin lafiyar ba. To wannan yana daga cikin irin wato tawayarmu da kan cewa mu mizaninmu sabanin mizanin Allah. To amma da za a je wanda yake irin wannan, da za ka je ka ziyarce shi, to sai ka samu yardar Allah a nan wajen, saboda za ka samu Allah yana tare da shi. To don haka kuma Allah sai ka samu yardar Allah, abinda za ka samu na alkhairi Allah ne kaɗai ya sani. Haka zalika wanda zai zo ya nemi ka ciyar da shi, musamman in mutumin kirki ne, mutumin Allah ne, ma'abucin alkur'ani, ma'abucin ibada, ma'abucin zama cikin masallaci, ma'abucin kokari wajen taimaka ma bayin Allah, wani hali ya zo masa yana neman abin da zai ci, sai da ka waɗanda za su zo su doke ka abu, in kana da iko karkace za ka hana su, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha, ya Aisha in kina da iko kada ki taba hana wanda ya zo ya tambaye ki wani abu, face kin bashi ko kuma ki mayar masa da kyakkyawan zance, wato in ba za ki iya bashi ba to ki masa kyakkyawan zance, wato shine kai addu'a ko wata kalma wanda za ta tsayaya masa halin da yake ciki na tsanani. Amma al'asul shine in yazo komai kankantar abu da yake, in yazo yana maka ciyar da shi to ka ciyar da shi, haka nan ma shayarwa, don ga dai yanda Allah ya ce da ka shayar da shi, da ka ciyar da shi, da za ka sami wannan ciyarwar da kai a wajena, bi ma'ana zan maka sakayya. Abinda kuma Allah ya ce shine zai baka menene wake da shinkafa da ka bayar, Allah ya fi karfin wake da shinkafa in ya tashi baka, gonakin shinkafa da na wake zai baka. Al-hadithu sabi'u wa tis'in ba'da 800, hadithi na 897, na'am. Abu zai zama hujja ba, in haka ne, in dai suka ce hujja ne a wajensu to su halatta ma Allah rashin lafiya. In suka ce ma'ana da wajatta da in ka zo da ka ziyarce ni da ka same ni a wajen, ai hakikatan wato shi wannan mara lafiyar wato ya zama Allah ko, haka za su ce yan wadatul wujud ta'ala Allahu amma yaquluna. To in haka in dai suka ce za su dauka wannan hujja ne a wajensu, to ya zama to hujja ne a wajensu cewa Allah yana rashin lafiya, duk wanda ko yace Allah ya yi rashin lafiya ya kafirta. Na'am. حديثي نتأري تقوذ تشفئين دبكوي. وعن أبي موسى دقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: يا yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace udul marid ku ziyarci mara lafiya wa at'imul da'i ku ciyar da mai wanda ku ciyar da mai wacce wa fukul ani ku fa ku wato ku kwance wato ku bama ribatacce ku bama ribatacce yanci ku kwato shi daga hannun waɗanda suka kama shi al'ani shine al'asir ribataccen yaki wanda aka kama shi ya zamanto a wanda aka kama shi a wajen yaki na'am ya zamanto ganimar yaki ba wanda ake kidnapping ɗinsa ba kidnapping daban ne kidnapping ba shi wannan al'ani za a iya bayarwa daga zakka a kwato shi idan aka kama shi aka mayar da shi aka kama shi a matsayin ganimar yaki to kamar wanda ƴan ta'adda suke yi shi waɗannan da sunan garkuwa suke yi amma da yake ƴan ta'adda ne sun ɗauki suna yaki suna ganin sun halatta ma kansu su kwashi a ƴan makaranta a matsayin ganima har su mayar da su bayi kamar yadda ƴan ta'adda da suka ɗauki makami suke yi a kan ƴan Boko Haram da Iswar da sauransu suke yi su waɗannan asara ne za su ɗauki hukuncin ribatattun yaƙi za a iya ɗaukan mataki don a kwato su ko da don a ba da kuɗi ne don a kwato su su daban suke da waɗanda ƴan bandit suke kamawa suke garkuwa da su kamar wanda ɓarayi suke yi da kuma irin waɗannan abinda suke yi a Katsina da Zamfara da sauransu su waɗannan masu garkuwa da mutane wannan ba asara ba ne ba za su ɗauki hukuncin wato ribataccen yaƙi ba to amma za a yi ƙiyasin su kan cewa su ma ana da ikon a kwato su sai a ɗauki mataki a kan wannan to a kun ga wannan ya zo da sigar umarni shi ne hadisin farko da Buhari ya ambata a kitabul marba don ya nuna cewa kai ziyara ga mara lafiya don a duba shi wajibi ne وعن ثوبان وعن حديث رواه البخاري وعن ثوبان دغ ثوبان مولى منزل الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم مسلمي اذا يجي يدو اذا يجي دوبا دان اونسا مسلمي مره لافيا لم يزل في خرفه الجنه بازي غشي با yana cikin ƴaƴan itatuwan aljanna hatta yarji hatta ya dawo ila ya rasulullah aka ce ya rasulullah wama khurfatul janna menene khurfatul janna qala janaha ita ƴaƴan itatuwan da ake ci wato idan mutum ka je ziyarar mara lafiya wato kamar ka shiga aljanna ne kana cin ƴaƴan itatuwar ka kama wannan ka ce kai wannan da zaki yake ka dandana wannan ka ce ya irin na wancan ne a ba irin na wato abinda kake yi kenan bi ma'ana ranar lahira Allah zai maka sakayya da irin wannan a sa ka aljanna a ce to ziyarar da kai mawani yanzu tashi ka shiga nan wajen da kake ganin ƴaƴan itatuwan nan duk irin abinda ka gani ka ci irin gwargwadon lokacin da ka je kai wannan ziyarar to kaga mai yawan ziyarar kaga ne zaman to mai yawan samun wannan dama a aljanna ina za a ga waɗansu suke ɗaukan wato suke ɗaukan lazimi wurbi na ziyarar marasa lafiya na ziyara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk ran asabar zai je ya ziyarci unguwar Quba ya yi sallah ya zauna don waɗanda ba su zo masallaci ba ranar juma'a in marasa lafiya ne ya je ya ziyarce su duk asabar haka yake yi yana da ma'ana mutum ya sanya ma kansa lokaci wanda zai rinka irin wannan zai rinka ɗaukan wajifar ya je ya rinka kai ziyara asibiti ga 'yan uwa da abokan arziki saboda to wannan shine ya nuna falalar yin wannan aikin falalar yi shine in ka tafi kamar kana tafiya ne a cikin aljanna وعن علي رضي الله عنه دق سيدنا علي رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتي وما من مسلم يعود مسلما غدوة باب ون مسلمي دذي زيارتي مرة لا دذي زيارتي مسلمي دفاتي illa salla alaihi sab'una alf malak fati wato mala'iku 70 sun yi masa salati hatta yumsi hasse yamma sai wa in adahu ashiya in yaziyarce shi da yamma illa salla alaihi 70 alf malak sai mala'iku 70 sun yi masa salati hatta yusbih hasse gari ya waye wa kana lahu khariqun fil janna zai zamanto yana da ya'yan itatuwa da zai rinka dandanan su a cikin aljanna rawahu tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi wa qal yace hadithun hasan hadisi ne kyakkyawa sahahahu al-albani fi sahih al-jami al-khariq al-thamaru al-makhruf ay al-mujtana shine ya'yan itatuwa wanda ake dandanan su wanda ake shan su to kun ga wannan yana daga cikin dalilin da waɗansu malamai suke ganin lokacin da ya kamata ka ziyarci mara lafiya ko da safe ko da yamma saboda in ka ziyarce shi da safe za ka samu wannan alkhairi mala'iku 70 za su rinka yi maka salati me ma'anar salatin mala'ika fassararsa ya zo a cikin hadisin Abu Huraira na wanda ya salla ya zauna a wajensa mala'iku suna yi masa salati ko amma aka da me aka fassara salatin Allahumma ighfir lahu Allahumma irhamhu Allahumma tub alayhi abu uku suke ba shine salatin mala'iku Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka karbi tubansa to in ka ziyarci mara lafiya in suka dukufa 70 za su dukufa suna yi maka wannan har yamma ce inda yamma ne har gari ya waye saboda haka kaga to wannan shine hikimar da aka ce ziyarar mara lafiya ana so ta zamanto tsarafain nahar a bari biyu na rana shine farkon wuni da ƙarshen wuni kamar kaga da lokacin walaha ko da safe sannan kuma kamar da yamma eh to in akwai limitation to ai kaga suna sawa ai ba suna sa yawanci da yamma bane karfe 4 zuwa 6 da kuma 8 zuwa 10 ko aka fikanta amma mun san sai da duk wannan kaidodin da yawanci sun rushe wanda ake hanawa sai wanda aka ga dama akwai wanda in yaje ba wanda ma zai hana shi wanda zai ba zai hana ka sai a bude masa kofa an gama kuma a bude masa kofa a raka shi mota ya bar aikin kofar aga kasar da ta lalace saboda babu wannan abinda ake bayarwa baya wadatar da komai kowa komai to shi yasa din ake son waɗannan lokuta din ko da safe ko da yamma wato idan mutum zai yi ya hararo wannan ladan cewa zai samu wannan istighfarin na mala'iku hadithi hadithi na 900 wa an Anas radiyallahu anhu daga Anas ibn Malik hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal yace kana gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani yaro wani saurayi wani yaro da yahudi ya kasance yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima yana masa hidima a gida yana masa aika kamar sai rashin lafiya fa atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya duba shi yazo kawo masa ziyara dan ya duba shi fa qa'ada inda ra'sihi sai ya zauna daidai inda kansa yake da inda ya kwanta sai ya zauna akan gadon inda kansa yake fa qala lahu sai ya ce da shi aslim karbi musulunci shiga addinin musulunci fa nazara ila abihi wa huwa indahu shi wannan yaro sai ya kalli ubansa alhali uban yana wajen fa qala ati abul qasim yake yi biyayya ka bi abul qasim alkunya annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abul qasim to shi tunda ba yahudi ne ba zai kira shi annabi ba ko manzo inda sahabi na ya kaga zai ce ati rasulullah to amma shi bai yadda cewa annabi bane amma sai ya ce ka bi abul qasim fa aslam sai musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita alhali yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, dukkan yabo ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta. Rawahu al-Bukhari. A wata riwayar yace amila qalilan wa ujira kaseera, yayi aiki dan kadan an bashi ladan ne yawa. Kun ga a cikin wannan ya nuna kan cewa diyaran mara lafiya ba kawai sai musulmi ba, hatta wanda ba musulmi ba ana ziyararsa, musamman in ya zamanto akwai dalili, kamar akwai dangantaka, kamar abin nan mutum ɗaya daga cikin mahaifansa ba musulmi ba ne, ko wani daga cikin ƴan uwansa ba musulmi ba ne. A'a, ƙaraba nake faɗa tukuna, kamar yadda tunanin yake malam Yusuf, cewa ne in akwai ƙaraba ko dalili, kamar akwai ƙaraba, in akwai dangantaka, dangantaka ko ta jini ko ta surukunta, kamar dangin matar mutum ko dangin mijin mace, waɗansu su marasa lafiya ne, don ba musulmi ba ne, aka ce ba za ka ziyarce su, ba za ka je ka duba su ba, saboda wannan dalilin yasa za ka je ka duba su. Ko kuma wata alaka, kamar wannan yaron kaga ai aiki yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, hidima yake masa, saboda ka dan aiki ne karkashinsa, to kai ma in kana da wani wanda yake yana aiki karkashinka, ko kuna aiki tare a ma'aikata, kuna aiki tare a ma'aikata tare, ko kuma dai akwai wata ala abokin hulɗarka ne na kasuwanci, in dai akwai wani dalili to sai ka je, saboda ita kai ziyara ga mara lafiya wato tana ƙara dankon alaka tsakaninka da shi da kuma iyalinsa, ƴan uwansa, ƴan uwansu za su ji daɗi in ka je ka ziyarce shi, za su san cewar kai ba mai akuyanci ba ne, cewa sai ana daidai sannan za a ganka, ranar da abubuwa ba daɗi ba wanda zai ganka, za su ce wani ɗan halal ne nan, yana hulɗa nan, wani aiki yake masa, amma da ya rashin lafiya haka ya tako ya zo har inda yake ya duba shi. To wannan ɗaya yake nan. Na biyu kuma wannan ya nuna ziyarar mara lafiya ko yaro ne, tunda wannan ai yaro ne, kana gulamun, yaro gulam ana ce ma wanda yake bai balaga ba, saboda haka yaro ne shi, saboda haka hatta yaro ana ziyartarsa in ba shi da lafiya. Sannan na biyu ya nuna yadda ake so a yi na mulaɗafa ga mara lafiya, idan aka je a zauna kusa da shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna inda kansa yake, kaga kusanci ne. Haka dalika nan bai ambace shi ba, anan ana so a shafa shi, ka shafa jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ya ziyarci Sa'ad ibn Abi Waqqas a Makka da ya rashin lafiya, bayan Sa'ad bayan sun yi magana sai ya shafa kansa da fuskarsa har zuwa cikinsa. Sa'ad ya ce, yanzu da nake gaya muku wannan hadisin ina jin sanyin hannunsa a jikina, yana halarto wannan filin din da ya ji na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa jikinsa. To wannan asali ne ana so a yi wa mara lafiya, musamman amma fa ba in muharrami ne, karka je abin nan ka ziyarci matar abokinka ka ce za ka shafa, ka ce ita ma wai za ka shafa ta. Na'am, shi ma sai za a kwantar da shi. An fahimta? Sannan kuma amfani da dama na abujirar da musulunci ga mutum, musamman yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da ya ce masa ka musulunta, kuma ya kasance da tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma wannan munasaba ce da kuma taufiki ya kanta shi ne dama na ƙarshe da yake da shi, saboda haka ya bijirar da musulunci a gare shi. Kuma a cikin wannan ya nuna inda Yahudawa hatta waɗanda ba su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, inda suka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja, yanda mahaifin yaron ya ce kai biyayya ga Abul Qasim, saboda sun san ba zai yi abin ba zai ce masa yi abin da zai cutar da shi ba saboda amintacce ne sallallahu alaihi wasallam kowa ya aminta da shi hatta makiyansa sun san shi amintacce ne wanda ba ba su yarda da shi ba to sannan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana cewa Allah duka ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta to wannan duk suna daga cikin wato babi na farko umarnin da aka yi na ziyarar mara lafiya da kuma in ya rasu a raka shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم دنجلي ده مرة لا فيها إيه zamu zo wannan zamu zo a irin halaye ne yanda za a samu mara lafiya din wannan babu wani dalili ana fadan wannan cewa yayin da mutum yake zan sai kusan fita iblis yana zuwa masa a surar makusantansa a sa masa kishirwa ya zo da ruwa sai a ce masa ya sha ya ce masa ka karbi ruwan ka sha amma adinan ka sha in za ka ya ce masa ya kafirta zai ba shi ruwan ya sha to shine ake waɗansu suke ganin wai kan cewa in mara lafiya ya ce a ba shi ruwa kar a ba shi ruwa saboda sai ya zamanto wannan ruwan iblis din ne ake ba shi ni dai ban ga wannan ba amma dai za mu zo cikin irin yadda za a yi mu'amala da wanda rashin lafiyar ta ta kai shi alamun saukar rai ya zo masa na'am malam Yusuf duk har mazan ba su da gado yan uwa ba su da gado in akwai uba uba shi zai shi za a ba mu miji tunda ba ta da ɗa za a ba mu miji rabin dukiya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad za a ba shi rabi sauran abin da ya saura sauran rabin uba sai ya dauka gaba daya dan shine aula rajulin zakar الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر شين وتي كسنشي دا ماما چن وبا ان وبا ينا نا ين وام ماما چي بغاتي جادو با يا هانا سو وش كو تقوى ييني نعم عليكم السلام ايه aladan gani ido ai ana yin shine ake ce maka rabahu wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa adan yayya fa musu ana yin na'am amin ya shiga sai ya tahiyatul masjid ya zauna wannan an yi istisna'in sa na hana nafila tsakanin hudowa alfajir da sallah asuba in ba raka'atai alfajir ba babu laifi yayi saboda wannan sallah ce da take da dalilin ta shigarsa masallaci ya fi duk sai tsaya a waje in ya tsaya a waje kaga bai samu zama tare da mala'iku da suke tare da shi ba kuma bai zaman to ya shiga cikin sallah ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin ku yana cikin sallah matsayin sallah ce ta tsare shi aga abin da ya tsare shi a masallacin sallah ya fiji sai tsaya a waje na'am a Hassan wato shi wannan an ce yaro ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ya tabbata ga Allah da ya tsirar da shi daga wuta wato wanda a hakika haka din ne yara da suka mutu kafin su balaga suna aljanna illa wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunci kan cewa ba zai shiga aljanna ba wannan kuma ilimin Allah ne saboda ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah da Allah ya tsirar da shi daga wuta wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da bai musulmin da ba wuta zai shiga to haka bai ci karo da wannan kaidar ba kaida tana nan wanda duk ya mutu bai riga ya balaga ba yana karamin yaro to yana karkashin kafala Annabi Ibrahim yana aljanna wannan shine imanin illa wanda Allah madaukakin sarki ya so yanzu kaga kamar ahlul fatra ai kaga wanda ba su riski da'awar Annabi ba akwai kauli da yake cewa su musulmi su suna aljanna suna sun tsira saboda Allah ba zai musu azaba ba tunda bai aika musu da manzo ba illa waɗanda Allah ya ce su waɗannan ƴan wuta ne kamar Amr ibn Luhay wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da amma sauran za a ce wannan shine hukuncin su duk da yake mafi ingancin magana shine ranar alkiyama za a yi musu jarabawa kamar yadda ya zo a cikin waɗansu hadisi da a san shi ma zai iya ɗauka zai iya ɗaukan gulam bi ma'ana hadimi zai iya ɗaukan hadimi tunda an ce kada mutumin da yake maka hidima ana ce masa hada gulami wannan yaro na ne ai ana yaron gida zai iya ɗaukan wannan ma'ana saboda kan ya ɗauki wannan ma'ana kaga babu ishkali na'am alaikum salam alaikum salam na'am ai sharadi ne ya gitsa mata kuskure ne karka gaya mace haka namiji an bashi iko wai wanda suke cewa in suke cewa matan su in kika fita a bakin auren ki shi ba nufin sai sake ta ba ko tsoratarwa sai ta tafi ta kuma in ta tafi in dai ka kawo shi da siga sharadi wannan shine ake ce ma saki da aka rataya shi in da kika wannan sharadi shikenan saki zai afku ko mace in kai mata haka yi za ta yi duk komai ta fanjan mafanjan sai abin kuma yana faruwa kuma ido ya zo ya raina fata yanzu na saku sannan a zo ana ta neman fatawa cewa akaramakallahu gafa yanda ya ce fa ya ce fa shi ba saki fa yake nufi ba a lokacin ai ta neman mafita kamar kamar wata baiwa Allah muna zaune da malaminmu malam gali Allah ya ji kansa Allah ya ɗaukaka darajarsa ta kawo takarda ta ce akaramakallahu a karanta min a rubuta mata takarda ya karanta ya shiru ya ce ai saki ne ta ce malam karanta da kyau ba wasali ba zama da tashin hankali ya an ba ma maza haƙƙin saki saboda suna da amfani da hankalin ita mace in ka ce mata ta saki kanta tun za ta saki kanta kuma sannan kuma ta zo kuma ta yi ne wai ta gani wai da gaske kake yi din kuwa in ta ga kuma da gaske ne to sannan kuma ido ya raina fata sai sa ba aka bar abun a hannun namiji wannan yana daga cikin kuskure da dewa kuma muna yawan gaya ma mazaje musamman masu sabon aure ku kula da shama mace wannan sharadin kai kana so ka bata tsoro da wani abu ba da wannan ba kace da wannan zaka yi tuni zaka zo ka shiga cikin wani hali duk da yake akwai fatawa ta malamai da suke cewa wanda shine ra'ayin Ibn Taymiyyah cewa idan kai wannan ba da niyyar saki ba ka shi shi ne ta babin rantsuwa kana cewa wato a ka yi shi ne kamar wato idan tai haka to kai ku saki ya lizince ka zaki in ta fita to in ta babin rantsuwa ne sai kai kafara in ka gaya mata in ba sharadi ne ka sa mata ba kai ne dan ka bata tsoro kace kai ku kamar ma'ana ka lizinta ma kanka kamar ka yi rantsuwa cewa in ta fita kai ku saki ya lizince ka to a cikin irin wannan in wannan ce niyyar ka ba niyyar rataye sakin ba niyyar ka lizinta ma kanka to in wannan ce niyyar ka to sai kai kafarar rantsuwa kai azumi uku shikenan ko ta fita saki bai afku ba inda wannan ya zamanto sun dauke shi ta babin al-yamin rantsuwa ba ta babin sharadi ba na rataye saki to amma yin wannan yadda zaka tabbatar mutum zai tabbatar haka yake nufi a cikin zuciyarsa akwai garari a ciki shi yasa a guji amfani da irin wannan sigar kwata-kwata kwata-kwata ka sa a ranka ba zaka taba sanya ma matarka sharadi ba kace in ki kai kaza a bakin aurenki kar ka taba kawo wannan ka fitar da shi daga cikin lissafin ga kwata-kwata kwata-kwata kar ka taba kawo shi wannan ko shi muna gaya mutane ku daina na gaya mutane su daina na'am kace in kika sake wannan mu'amala zaki ga abin da zan miki karata ya da majhul kasan yafi abin nan ya sai abin nan zai ce to kin zan fa namiji fa wato ba dan goyo bane ba kin san inda zai kullo miki ba a guji wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.